sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru mai shana ce tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 10 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labaran duniya.
Waɗanda suka mutu a sanadiyar annobar coronavirus a faɗin duniya ya zarta mutum 900. Shugaban Majalisar Dokokin Kungiyar Kasashen Turai, Charles Michel, ya yi kira da a duba yiwuwar gaggauta sanya takunkumi akan hukumomin ƙasar Belarus. A jiya Laraba, dogarawan tsaron ƙasar Mexico sun sanar da cewar mutum 2 sun mutu.
To kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin za ku ji yadda bincike ya nuna cewa basussukan da Najeriya ta ciyo ya haura zuwa naira triliyan 31.
Da ƙasar mu za ta zauna ta ribi abin da ya kamata mu yi. Wallahi waɗannan al'amuran da za su zo su wuce. Muna da abubuwa da dama da za mu iya sai da mu samu kuɗin nan, amma mun kasa mai da hankalin mu akan su.
A jamhuriyar Niger kuma, wakili na musamman na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Afirka ta Yamma ya gana da ɓangarorin siyasar jamhuriyar ta Niger. Za ku ji ƙarin bayani kan ziyarar tasa. Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aishatu Salih za ta gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Yayin da adadin waɗanda suka mutu a sanadiyar annobar coronavirus a faɗin duniya ya zarta mutum 900, ƙwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya ce dakatar da gwaji a matakin ƙarshe na rigakafin kamfanin AstraZeneca, wanda ke daga cikin magunguna da ake gwadawa a faɗin duniya, na nuna cewar da gaske ake wajen tabbatar da ingancin gwaje-gwajen da ake yi. A wata hira da gidan talabijin na CBS, Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa, ya ce yana da matukar mahimmanci a lura gwaje-gwaje da ake yi a matakai daban-daban ana yi ne don tabbatar da cewar lalle maganin bai da wata illa ga bil'adama. Babban kamfanin mallakar kasashen Burtaniya da Sweden ya dakatar da gwajin ne bayan da wani ɗaya daga cikin mutane da suka amince a yi gwajin a kansu ya fara rashin lafiya bayan shan maganin. Wannan babban abin takaici ne, amma muna fatar za su iya ci gaba da sauran gwajin maganin, a cewar Fauci. Amma ba mu sani ba, akwai bukatar zurfafa bincike. Kamfanin dai ya fitar da sanarwa a ranar Talata, yana cewar dakatar da gwajin maganin wani mataki ne da dama ake bi. Dole ne a bi idan aka samu rashin lafiya da ba a san yadda ta faru ba a matakin gwaje-gwajen, yayin da ake bincike kan maganin don tabbatar da ingancin gwaje-gwajen. Shugaban Majalisar Dokokin Kungiyar Kasashen Turai, Charles Michel, ya yi kira da a duba yiwuwar gaggauta sanya takunkumi akan hukumomin ƙasar Belarus bayan kulle shugabannin 'yan adawa masu yawa da suka yi musgunawar siyasa a Belarus, ciki har da kulle jama'a bisa dalilin siyasa da kuma tilasta barin ƙasar. Dole ne a dakatar da su, abinda Michel ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter jiya Laraba. Ya kara da cewar dole ne hukumomin Belarus su saki fursunoni.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda zai sake dawowa da ƙarashin labarin duniyar a nan gaba kaɗan. Duk da ƙorafe-ƙorafen wasu 'yan Najeriya a kan yawan basussukan da ƙasar ta ciyo a wannan shekarar kawai, ofishin kula da basussukan ƙasar ta bayyana cewa an samu ƙarin naira triliyan 2 da biliyan 380 wanda aka ciyo tsakanin watan Maris zuwa watan Yuni. Hakan ya kai adadin basussukan da ƙasar ta ciyo zuwa naira triliyan 31. Wakiliyanmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da cikakken rahoton.
adadin basussuka da Najeriya ta ciwo da ya hada da na gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohin kasar 36 hada da babban birnin tarayya kasar da ya kai naira trillion 31 da biliyan 9 kwatankwacin dala biliyan 85 da miliyan 897 kamar yadda alƙalman kididdiga daga ofishin kula da basussukan kasar wato DMO suka yi nuni lamarin da wasu ƴan kasar ke alakanta da ƙarin da aka samu a farashin man fetur da wutan lantarki saboda sharadi da babban bankin duniya bankin bada lamuni na IMF suka bayar. Honorable Abubakar Yunus Ahmad mai wakiltar mazabar Yamal Tudeba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya yayi bayani akan batun adadin basukan da Najeriya ta ciwo.
To alhamdulillah shi sha'ani na zamani da in ya taho haka ake rungumar shi dan an ce zamani kusan riga ne ko shi zamani yanayi ne na ubangiji. Halin da muka shiga ne a yanayin ƙasa ko duniya baki daya. Kaga ko tunda Najeriya tana daga cikin yanki na duniya ba da za a yi a guje wa wannan yanayi. Allah hakika yanayin nan dan mutun ya dibe shi daga sama zai bashi damuwa. Najeriya mun samu kanmu a wannan hali. Wannan bashi idan aka kalli yanayin ita DMO ta bada ya fasha fi gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohin 36 da kuma ainihin birnin tarayya. Ita na gwamnatin tarayya mun san yadda suke da yake mu mun san yadda take tafiyar da nata amma na jihohi kuma tsarin mulki ya ba gwamnoni daman sarrafa harkoki na jihohi. Wa'annan su ne suke yin gaban kansu suke cobashi kusan ƙarin nan da aka samu ba zai rasa nasaba da sauran ɗaiɗaikun gwamnoni cikin 36 nan wai da suka ciwo ba su suka da suke kan ciwo wanda har yau suna kan ciwo wanda jama'a suke kuka da shi shine servicing debt din ya kusa daidai da revenue din mu kuma sannan masu shigowa da ma'adinan nan da shi fetur din nan ɗaiɗaikun mutane wanda subsidy da gwamnati ke ba su nan su ake biyawa
shi ma masanin tattalin arziki Kasim Garba Kurfi yayi tsokaci akan wannan lamari
wannan karocin bashin shi ya ja mana wannan halin da muka samu kamar to kin san babban matsalar su guda ne su lokacin da suka zo suka fadi suka ce ga abin da aka samu kari ya kamata su bambanta abubuwa tunda bashin din mai dollar ne kawai bashin mu automatically zai daga kin amso bashi a biliyan 1 dala tana kan naira 300 kin ga sai kike ce ana bin ki naira biliyan 300 to gobe sai kika canza dala din sai kika ce dala din maimakon 300 ta koma 400 so automatically yawa bashin ki ya karu da sati 3% maimakon ki ce yanzu ana bin ki bashin naira biliyan 300 zaki ce ana bin ki bashin biliyan 400 ba dan kin karo bashin ba kawai dan abin da kike amfani da shi ki sawo dala din ya canza dama da kin je amso bashi da a baki kaida yoshi zan baki kudi kuma ki rika diba kudi kina sadaka inda an na baki kudi sai kin ga mun mi daki da su amma dai da kasan mu za ta zauna ta riji duk abin da ya kamata mu yi wallahi waɗannan al'amuran da za su zo su wuce muna da abubuwa da dama da zamu iya sai da mu samu kudin nan amma mun kasa maida hankalin mu akan su
alƙalman kididdigan watan Maris dai sun yi nuni da cewa an ciwo bashin naira trillion 28 da biliyan 628 alƙalman ofishin DMO dai sun bayyana cewa an samu ƙari a basussukan da naira trillion 2 da biliyan 381 saboda rancen da za a biya buƙatar gidi da aka samu a kasafin kuɗin shekarar 2020 da aka yi wa garan Bawul na dala biliyan 3 da miliyan 360 wanda aka karbo daga bankin bada lamuni na IMF da sabbin basussukan cikin gida wanda ya kunshi bashin sukuk na naira biliyan 162 da miliyan 557 da takardar yarjejeniya na promissory notes da kuma hakokin masu fitar da kaya zuwa wajen kasar ofishin DMO dai na sarin cewa yawan basussukan da ke kan gwamnatin Najeriya zai karu lakari da kari a basussukan cikin gida da kuma kudaden da za su shigo daga babban bankin duniya bankin bada lamuni na IMF bankin bunƙasa addinin musulunci da bankin raya kasashen nahiyar Afirka wanda aka karbo domin aiwatar da kasafin kuɗin shekarar 2020 Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma ga Yusuf Ali Harande ya sake dawowa da ƙarshen labaran duniya
Kasar Afirka ta Kudu na alhinin mutuwar dan gwagwarmayar yaki da wariyar launin fata lawyer George Bizor wanda ya suna wajen kare tsohon shugaban kasar Nelson Mandela a cewar iyalan Bizo yau Alhamis marigayin wanda aka haife shi a kasar Girka ya je Afirka ta Kudu ne a matsayin dan gudun hijira a lokacin yakin duniya na biyu ya mutu a jiya Laraba a gidansa yana da shekaru 92 a duniya A wani jawabi da shugaban kasar Cyril Ramaphosa ya fitar ya bayyana marigayi Bizo a matsayin mikiyar kasar ta fannin shari'a. tattaunawar ficewar kasar Burtaniya daga kungiyar kasashen Turai ta sake fuskantar sabon koma baya a wannan makon, yayin da manyan shugabannin kungiyar tarayyar suka bayyana rashin jin dadin su akan shirin Prime Minister Burtaniya Boris Johnson yayi watsi da wani muhimmin bangare na yarjejeniyar ballewar Burtaniya daga kungiyar EU da aka cimma a shekarar da ta gabata. Sun ce kin amincewa da yarjejeniyar ballewar da aka cimma zai lalata damar cimma yarjejeniyar yin cinikayya ba tare da wani shinge ba tsakanin Burtaniya da EU, zai kuma illanta dangantaka tsakanin London da Brussels. Shirin gwamnatin Burtaniya da ke kunshe a wani daftarin doka da aka wallafa a jiya Laraba ya sa shugabannin na EU korafi cewar an saba ka'idojinsu, kuma ya gargadi cewar matakin zai zama kalubale a shawarwarin da aka yi kan makomar dangantakar kasuwancin Burtaniya da EU. A cewar sabuwar yarjejeniya,
labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu garzaya jamhuriyar Niger, inda wakilin musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a yankin Afirka ta yamma Muhammad Ibn Chambas ya gana da bangarorin siyasar jamhuriyar Niger a ci gaba da ziyarar da ya soma a farkon makon nan a kasar, inda ya halarci taron shugabannin kasashen yammacin Afirka mambobin kungiyar Sidiyawo. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kasashen yammacin Afirka akalla hudu ne ke tsarin gudanar da zaben gama gari a ƙarshen shekarar nan ta 2020 zuwa farkon shekarar 2021, cikin su har da Niger, inda jama'ar kasar za ta zabi shugabannin kananan hukumomi da 'yan majalisar dokoki hada da zagayen farko na zaben shugaban kasa a watan Disamba mai zuwa. Mafarin wannan ganawa ta Muhammad Ibn Chambas da bangarorin siyasa domin jin matsayin su game da batun tsare-tsaren zabe. Dan takarar jam'iyyar MPN kishin kasa Alhaji Ibrahim Yakuba usa ne a kawancan yan hamayya na CAP 21.
Wace mana wannan matsalolin da adda koi a wannan kasa ta mutan Niger, yana fata mu ba shawara mu ga abin da za mu samu a magance ta. Mu abin da muka ce mishi tsarin zaben ga da ake nan gayi, abin cikin duhu ne ake yin shi. Jam'iyya guda ce kadai ta shiga gaban abubuwa, ita kadai ke abin da take yi kuma abin ta gama. To mun yi kira mu ce sa baki dan a tattauna a samu sulhu a samu jituwa dan mu je zaben ga akan gaskiya.
To sai dai da alama labarin ya sha bamban a bangaren masu mulki. Dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohamed shine shugaban jam'iyyar kawancan MRN masu rinjaye.
Maganan da muka yi da shi shine ina ne aka kwana da shirye-shiryen zabe, kuma mun ce mishi komai alhamdulillah yana tayya daidai. Tunda yau duk jam'iyyu na ƙasar Niger suna shirye-shiryen wannan zaben, kowace su tana shirye-shiryen dossier na 'yan takara ta na conseiller ne, na député ne, na shugaban ƙasa ne. Jam'iyyar da bata amince da yanda za a gudanar da zabe ba za ta yi irin wannan shirye-shiryen.
Shekaru sama da uku kenan da 'yan adawa ke kauracewa zauren majalisar CNDP mai alhakin warware rigingimin siyasa.
Abin da ya shaida mana shine shi yana ba mu shawara da mu je inda ake tattauna zancen siyasa ko inda ake shirin zabe. Tunda ka san ai mun kaurace ma seni kuma da CNDP ma mun kombi ba mu zo. Ita shi shawarar da yake ibada kenan, amma akan gaskiya
bai bada wata amsa ba cikakka, kuma bai yi wani alkawari ba cikakke na cewa zai hada 'yan adawa da 'yan bangaren gwamnati don su yi magana junansu ko kuma su samu wani sulhu bisa ga matsalolin da ke gare mu.
Sai dai masu mulkin waɗanda tun fil azali ke watsi da buƙatar kuskure kundin zaɓe na ci gaba da kafewa a kan bukansu.
Mun kwatanta mishi duk irin ƙoƙarin da muka yi don su zo su ma a dama da su cikin inda ake wannan aikin da sun iya. Mun san hujjar doka ba a yinta saboda mutum guda, doka a yinta saboda jama'a gaba ɗaya.
Muhammad Ibn Chambers, wanda a nan gaba zai gana da shugabannin kungiyoyin horaren hula. A ƙarshen wannan ziyara zai yi wa shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu bitar abubuwan da ya jiyo daga bakin jagororin rukunonin da ya tantauna da su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangan jiki ya tsira.
To kuna sauraron labarin ne akan mita 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki.
Barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin.
Cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu rawayi cutar kansa wanda ake kira daji. Cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar, kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu. Dr. Mubarak Labaran Liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamali Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya, ya yi bincike-bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya. Zai mana bayani akan rabe-raben cutar, yadda take yaduwa, da kuma abubuwa da ke kawo cutar, har ma da matakan kariya. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak, wace cuta ce kansa?
To alhamdulillah, ya isa ba shakka kan ita wata cutar kansa wanda yawancin al'ummarmu na Hausa akan kiranta cutar daji, ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil'adama. Amma ina tunanin kafin mu yi fashin baki akan ta kanta kansa din, zai kyautu wa mai sauraro bayani dan raba-raba ma na ciwuka da zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa din da kyau. So a dunkule, ciwuka kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da ke iya kama bil'adama. Akwai ciwuka da kamar ake kiran su infectious, ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon. Kamar misali ciwuka da suka kama na malaria, ko kamar shiga HIV/AIDS, ko kamar tuberculosis nan, ko kamar cholera. Kun ga su wannan ciwuka ne wa'anda wani abu ne yake shiga jikin ɗan adam, kwayoyin cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus, yaje ya taɓa wasu abubuwa sai ga ya janyo shi marar lafiya, rashin lafiya. To wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka. To akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu bane ya shiga jiki, a'a shi jikin ne da kansa ya samu matsala. Wani tsare-tsare da tsarin jiki ya dinga tafiya a kai, wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin. Wato misalin irin wannan ciwukan shine kamar ce cutar wannan siga da dukkan mu yawanci mun santa, ko kuma ake cutar hawan jini, kamar hawan jini. To kin ga duk wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga, a'a tsari ne da jiki ke tafiyar da siga a jiki ke samun tangarɗa, ko kuma tsari ne da jini ke tafiya da pressure din suke samun matsala su sai wani. To ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'in na
jini
wanda wani tsari ne na jiki yake samun matsala ba wai a akasari wani abu bane yake shiga yake janyo ta ko da akwai inda dai wani abu yake janyowa amma dai akasari abu ne jikin ne yake zama an samu matsala na wasu nau'in jiki. To dan haka tunda tana cikin wannan abin nan za mu yi bayani menene misali yake cike da kuma yake abin nan wato wanda Allah ya halicci jikinmu ko jikin bil'adama. Allah ya halicce mu da akwai kaman kwayar halitta da duka muke da su wanda ake kira su cells. Cells nan kuma da suke jikinmu su ne kaman rukuni mafi kankanta na rayuwa a jikin dan adam wanda kowace cell tana kaman zaman kanta ne tana tafiyar da aikace-aikace sukan taru su yi kungiya sai zama suna iya haifar da wani abu ko a ce huhu ko hanji ko hanta ko koda wanda kowace wannan kacigorin suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata ake iya aiwatarwa. To cells nan yadda Allah ya halicce su kwayar halitta ba wai suna nan da adawwama ba ne suna da kaman wa'adin rayuwa yadda Allah ya yarda suke. Akwai wa'adin rayuwa da ku kaman yanzu misali muka ɗauki kaman kwayan cells na jini kaman a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a
jini
yawanci zaki ga wa'adin rayuwar su wata uku ne bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu za kuma a sake haifar wasu wannan din kuma cigaba da tafiyar da aikace-aikace
yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan mutuwar su da haifar su
a'a ba gaskiya ba yi da dangantaka da abinci wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu genes wasu wato su wannan genes sun kaman wasu kwayoyin halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na cellin wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma da ke faruwa a jikin bil'adama. To wannan genes din su ne suke tafiyar da lokacin da suke decided lokacin da wa'adin mutuwar cells nan yayi ko kuma bai ba. To a kwayar cutar matsalar cutar kansa wa'innan genes in particular su ne ke samun matsala. Idan suka samu matsala ya zamana ba za su iya tantance lokacin da wannan cell din da ta mutu ba ko wa'adin ta na mutuwa ya yi zama ta mutu don ci gaba da rayuwa fiye da wa'adin da aka ɗaukan mata ko kuma wa'adin da ya kamata ta rayu to wannan sai zama matsala saboda in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma za ta girma fiye da yanda ya kamata ta zama wannan girman na ta fiye da yanda ya kamata ta zama zai sa ta fi sauran abokanan aikin ta girma za ta takura wuri za ta matse wuri za ta kuma kawo illoli wanda suke a masu matsala kuma idan ta daɗe za ta iya girman har da za ta fashi in ta fashi kuma ta kashi-kashi kuma sai ya ƙara watsuwa a cikin jini sai ta je kuma ta ƙara tasuwa a wasu ɓangarori da sa kaman ita cutar kansa ita ga aka santa da cewa kaman ta zace da ta fara daga nan za ta iya bazuwa zuwa can ta harbi can. To wannan a kasa wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shine babban ummul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shine cutar kansa. So zai zama jiki ba zai iya controlling din wa'adin mutuwar kwayan cell ko na a ce hanji ba to sai ka mutum ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na hanta ya samu kwayar cutar kansa na hanta ko kuma a ce na jini da zai makomancinsu. To kuma in kaman a ce mutum daga na hanjin ya samu matsalar to nan na hanjin suna iya girma in suka girma girman su ya ta'azzara za su fashe da kuma su iya bazuwa a cikin jini sai kuma zai su harbi kaman kwakwalwa ko su harbi hanta ko su harbi wani wuri daban to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin ne ke fi da al'amura saboda su wannan cells din kaman sun zama sun bijire wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki da kuma ka'idar lafiya wanda kuma ko ya aka samu irin wannan akasarin akasin a jiki to dole ne a samu matuƙar matsala na rashin lafiya.
To kaman wani irin rashin lafiya yake haddasawa?
Eto ya danganta ne da kamar yadda na gaya miki ita cutar kansa ta kasu kashi daban-daban kuma ba irin wurin da ba ta iya kamawa a jiki to ya danganta da yanayin rashin lafiya ya danganta da yanayin inda ta kama ni in kamar cutukan sace ta hanji ko ta hanta ko ta jini ko ta kwakwalwa da sauransu. To amma dai akasari a duk wani case na magana cutan kansa akwai matsanancin rashin lafiya na ciwo wato zafi da raɗaɗi. Da zaki samu tana daga cikin ciwuka wanda ta fi kowane raɗaɗi a yanayin abin nan, shi yasa ma a yawancin magungunan da ake da har akan kure a wajen magungunan rage zafi da raɗaɗi. So kuma akwai kamar aka ce abu ne wanda ya shafi kamar kansa ta kamar fata, to zaki ga kamar akwai kuraje da kamar wuri yana yankewa, yana kamar riɓewa, yana lalacewa da sauransu. To haka nan in kuma shi ma a cikin jikin ne kamar in a hanta ne ko a huhu, to wurin zai zama kamar yana yi kamar yana riɓewa, yana lalacewa. To da aka fi yake haddasa wannan tsananin raɗaɗin da zafi da kuma matsananin cikin ciwo zazzaɓi da dai sauransu.
To likita, ita wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce? To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, a biyo mu mako na gaba domin za mu dora. A halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman, dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana a kan faifai, ni ce Aisha Tusle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
A gaida Aisha Tusle. Yanzu sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum. Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir, shahar Yobe, Najeriya. Ya ce assalamu alaikum wa VOA Hausa. Ya ce shirin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na tallafawa ƙananan 'yan kasuwa da kuɗi naira 50,000 a kowane wata abin ayaba ne matuƙa. Fatan Allah ya sa shirin zai zakulo ƙananan 'yan kasuwa domin cin moriyar shirin. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Cindo, unguwar ƙorafin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce da Allah ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu dage yin addu'o'i neman mafita kan matsanancin tsadar rayuwar da muke fama da shi a ƙasarmu Najeriya. Daga nan kuma ina roƙon mai kowa mai komai da ya kawo mana sauƙi, amin suma amin, kuma tsare shi da ikonka da fatan sauran masu hannu da shuni da shugabanni za su yi koyi da irin halinsa. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, suka ce baki ɗaya Allah ya kawo ma waɗanda ambaliyar ruwa ya raba da muhallansu agashin gaugawa ko su samu sa'idar rayuwa, domin wallahi suna cikin ɓoyacin hali mai tsananin gaske. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo musu mafita don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Sandiyar annobar coronavirus a faɗin duniya ya zarta mutum 900. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙungiyar Ƙasashen Turai, Charles Michel, ya yi kira da a duba yiwuwar gaggauta sanya takunkumi akan hukumomin ƙasar Belarus. A jiya Laraba, dogarawan tsaron ƙasar Mexico sun sanar da cewar mutum 2 sun mutu.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu ka a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya tana gabatarwa, sai kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Dahiru Mishan nake cewa mu tara shirinmu na dare.